This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaitin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Asabar, Hamas ta sake karin wasu mutane uku 'yan Isra'ila da take garkuwa da su. Kana ita ma Isra'ila ta maida martani da sakin fursunonin Falasɗinawa 183 a musayar fursunoni ta baya-bayan nan a matsayin wani bangare na shirin tsagaita wuta. Wannan ne karo na biyar da aka yi musaya tsakanin Hamas da Isra'ila tun fara shirin tsagaita wuta a watan da ya gabata. Wannan dai yana zuwa ne yayin da shugaban Amurka Donald Trump ke tallatar da shirinsa na mallakar zirin Gaza. Lafiyar jikin mutane ukun da aka yi garkuwa da su dai ya kada mutanen Isra'ila. Mutanen kuwa sun hada ne da Eli Sharabi mai shekaru 52 da Ohad Ben Ami mai shekaru 56. An sace dukkaninsu ne a Kibbutz Berry. Sai kuma Or Levy mai shekaru 34, wanda shi kuma aka sace shi daga wani bukin wake-wake na Nuba a lokacin da Hamas ta kaddamar da harin ranar 7 ga watan Oktoba shekarar 2023 akan Isra'ila. Kafin shugaban Amurka Donald Trump da 'yan Republican a majalisar dokoki su zartar da mafi yawan ajandar su a majalisar dokokin, dole ne su tinkari wasu harkokin da ba a kammala ba, kamar kammala aiki kan kudirin kashe kuɗi na wannan shekara. Aiki ne wanda bisa ga dukkan alamu baya tafiya da kyau. Matakin wucin gadi na yanzu na warware batun kasafin kuɗi yana ci gaba har zuwa ranar 14 ga watan Maris. Bayan haka, idan majalisa ba ta ɗauki wani mataki ba, za a rufe wani ɓangare na aikin gwamnati. Makonni biyar tamkar shekaru 100 ne wurin batun warware kudirin kashe kuɗi a Washington. Sai dai makonnin farko da Trump ya yi a kan ƙargar mulki sun ƙara ta'azzara tankiya tsakanin ɓangarorin biyu, yayin da sabuwar gwamnatin ta sake fasalin wasu muhimman ayyukan hukumar tare da wargaza shirye-shiryen da ake da su ba tare da amincewar majalisa ba. Shugabannin Republican da na Democrat a kwamitocin kasafin kuɗi guda biyu a majalisar dokoki sun gudanar da tattaunawa kan kudirin kashe kuɗi a ƙarshen watan Janairu. Hadimai dai sun ce ɓangarorin biyu sun kuduri aniyar cimma matsaya, sai dai fatan alheri da ake da shi ya dusashe a 'yan kwanakin nan. Da safiyar jiya Asabar ne wani alkalin tarayya ya dakatar da hukumar kula da inganta ayyukan gwamnati da hamshakin attajirin na Elon Musk ke jagoranta da kuma jami'ai da gwamnatin Trump ta nada mukaman siyasa daga kai da tsarin da gwamnati ke amfani da shi wurin biyan tiriliyoyin daloli. Yana mai nuni da hadarin fitar da wasu muhimman bayanai ba bisa ka'ida ba. Alkalin kotun gunduma ta Amurka Paul Angelmeyer a Manhattan ya fidda wani umarni bayan wani sammaci da gamayyar Attorney General na Democrat suka shigar da yammacin ranar Juma'a cewa hukumar kula da inganta ayyukan gwamnati ta Musk ba ta da iko a ƙarƙashin doka ta samu damar kai ga ma'aikatar bitar malin Amurka. A wani saƙon da ya wallafa a dandalin X, Musk ya kira hukuncin da cikakkiyar hauka, kuma ya faɗa ba tare da wata shaida ba cewa wani abu mai tsananin duhu zai lullube 'yan zamba. Yace to, ta yaya ya kamata mu dakatar da zamba da almubazzaranci da kudaden masu biyan haraji ba tare da duba yadda ake kashe su ba? Musk ya faɗa a dandalinsa na sada zumunta, kuma ya kira alkali Angelmeyer da ɗan fafutuka da ya saka rigar alkalanci. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babbar jami'ar ma'aikatan tsaron cikin gida ta je ta gano ma idanunta gidan kurkuku na Guantanamo Bay a lokacin da ta kai ziyara a tungar sojin ruwa Amurka a Cuba a ranar Juma'a, inda ta kafe hoton bidiyo da ya nuna jirgi na uku da ya jigilan bakin haure mafiya hadari sai isa a kurkukun. Sakatariyar tsaron cikin gida Kristi Noem ta fitar da bayanai akan ziyararta akan dandalinta na sada zumunta na X, inda ta yi alkawarin cewa ‘yan kungiyoyin banga ba za su kara samun mafaka a kasarmu ba. Noem ba ta yi wani karin bayani akan adadin mutane da ake tsare da su a wurin wanda ake sauke su daga jirgin dakon kaya na sojan Amurka, ko kuma wani bayani akan laifuka da suka aikata da yasa ake tuhumar su. A ƙarshe, wani hatsarin mota da ya rutsa da wata motar safa a kudancin Mexico wanda ya afko da sanyin safiyar jiya Asabar ya yi sanadiyar mutuwar mutane 41, inji gwamnatin jihar Tabasco a cikin wata sanarwa da ta fitar, ta ƙara da cewa har yanzu ana ci gaba da aikin ceto. Motar mai ɗauke da mutane 48 ta yi karo da wata babbar mota, lamarin da ya sanadiyar mutuwar fasinjoji 38 da kuma direbobi biyu, kamar yadda hukumomin yankin suka faɗa, inda suka ƙara da cewa direbar babbar motar shi ma ya mutu.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu sauraro, sallama a gare ku, tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdulrauf ce ke muku lale, marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, tun da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Madalla, a yayin da matasa a faɗin duniya ke ci gaba da amfani da kafofin sada zumunta ta sigogi daban-daban na ci gaba, kama daga yin kasuwanci da cinikayya, neman ilimi na fannonin rayuwa, masu tarin yawa, faɗakarwa, nishaɗantarwa da dai sauransu. Wasu matasa a jihar Difa na jamhuriyar Nijar da suka bayyana ra'ayinsu ga abokin aikinmu Harusu Le Rashidu sun kira ga 'yan uwansu akan su riƙa la'akari da dokar ƙasarsu, su guji yaɗa labaran ƙarya da ababen tsiraici da ka iya kawo illoli ga rayuwarsu. Wannan kiran dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ake zargin wasu matasa a ƙasar Nijar da yaɗa labaran ƙarya, matanci waɗanda za su iya kai ga atada zaune tsaye. Lamarin da ake zargin ya kai wasu su ga kurkuku, kuma ake jan hankalin saura 'yan uwansu matasa da su yi taka tsantsan kar su ma su fada a wannan tarkon. Yanzu lokaci ya yi da za mu sada ku da wasu matasa a birnin Difa don ji ta bakinsu yaya ma suke kallon kafofin sada zumunta. Gare ka Malam Salam Mai.
Lalle matasa su ne mafi yawancin mutane wanda suka shahara a cikin amfani da social media. Da farko, idan aka ce social media, a san da cewa Facebook ne, Instagram ce, WhatsApp ne, Twitter ne da sauran abubuwa makamantansu. To a yanzu muna ganin akwai matasan da suke amfani da wayannan shashe-shashen wajen wallafar da iliminsu. Wasu suna neman ilimi akai, wasu suna wallafa kasuwanninsu tallace-tallace ne, wasu kuma suna ɗaukan ilimin tallace-tallace a ciki. Mafi yawanci yanzu aka gani wasu a cikin Google suna neman yanda ake dinki model, yanda ake wannan kasuwanci, yanda ake sarrafa wannan abincin. Mafi yawanci in aka duba matasa suna kan wannan tafarkin ne na neman ilimi akan social media. Na biyu, suna amfani da shi wajen sada zumunta ma ai. Yanzu kafin sada zumunta wannan ta fuskoki jewa, musamman a yanzu da duniya ta dunkule akan yanar gizo-gizo, ana gani ta zama hanyar sada zumunta.
To, ka bada misali Malam Salim.
Misali za ku ga matasa da yawa, wasu suna Kamaru, wasu suna Chadi, amma suna cikin group guda na sada zumunta. Gaishe-gaishen da suke yi kamar suna waje ɗaya, alhalin wani kaga inda yake. Wannan ana iya cewa yana cikin alhirin da amfanin wato social media. Kamar ita yanar gizo-gizo ta ƙarya ce mai baki biyu. Ga wanda ya san amfanin ta zai ci moriyanta, ga wanda bai san dokokinta ba kuma da dokokin ƙasan da yake ciki ta zama mishi illa ko ƙalubale. Sai muke ganin wasu mutane suna amfani da shi don yin ta'addanci, wasu suna amfani da shi don tada tarzoma, wasu suna amfani da shi don ɗauko labarai na ƙarya wanda ba su da tushe don su wallafa. Saboda kaga labari kai, kaga wani shafi ya wallafa wani labari, kai baka da ilimin tantancewa, sai ka ɗauki kai da kanka ka wallafa. Alhali labarin a tushen ma ba haka yake ba. Misali na kazafi, amma wani mutum kazafi kai baka sani ba, baka da labarin cikakken labari, sai kai ma ka ɗauka kai tsammani haka ne ka ƙara wallafa. Ka gani ka ɗauko labarin ƙarya ka wallafa, ka ci mutunci wani, ka tozartar da mutum, kuma ka haɗa ma doka.
Na'am, me kake nufi da an faɗa kan doka?
A Nijeriya yanzu ta yanda ake yi, doka akan yanar gizo-gizo ba ta da tausayi, ka wallafa tafi abin da baka da labari akai bashi da fushi bashi da kangado kai kuka da kanka saboda dokan tana nan ta dan kwanta yanzu kuma an ƙara harfado da ita muddin abin da zaka wallafa biya wanzar da zaman lafiya musamman yanzu a yanayin da muke ciki a yanzu a kiyaye
muna godiya yanzu bari mu koma ga mallam Kiyari Ari da nashi ra'ayi
ka duba mana yanzu a cikin TikTok wanga kana gani wani yarinya yana cewa wani maganan da bai kamata wani yarinya a tube wani yarinya har hannu ne suna tira namiji masu zo su yi wani abu wanga duka bai kamata ba kuma su huta bisa TikTok wanga su zage ko wani sarki ko wani shugaba ai wanga duka bai kamata ba ma yanzu yarinyan da sun kai girma a cikin gidansu wani yana da shekara 20 wani 18 dakin su daban ne a cikin gidansu su ma suna da wadansu sololansu da cikin dare suna duba abin da bai kamata ba wani kaman blue film da wani meme ni dai gaskiya ban bashi goyon baya ba wanga abin siyasa ne gwamnati muna kiran shi dalla ya hana yufin na in ba wajen ma'aikata ba irin na kasuwanci
sai kuma ji ta bakin malama Fanna Ari
ni a gani na kafadan sada zumunta yana kawo ci gaba sosai musamman a rayuwar ri'a mace idan aka dauki misali akan kasuwanci zaka iya yin kasuwancin ka a cikin gidanka ba tare da kayi tafiya ba tare da ka tashi daga nan ka je kan ba ko kuma dai in ce zaka iya yin kasuwancin ka misali yanzu idan aka dauki WhatsApp su ne abinda zan iya cewa take gaba gaba a harkar social media zaka iya yin tallace tallacen ka a ciki kuma zaka samu kasuwanci zaka iya yin oda ba tare da ka bar inda kake ba kuma abubuwa za su zo su same ka a inda kake to ni a gaskiya a gani na social media ya kawo ci gaba sosai a rayuwar ƴaƴa mata na yanzu kamar yadda za a dauki cewa yanzu ba kowace mace ce take karatu da sauransu ba wasu suna karatu sun bari wasu ba su taba yi ba amma kuma ni ta fannin social media sun samu ci gaba sosai a cikin rayuwarsu
to masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka yanzu bari mu ƙara komawa ga malama Fanna shin me zaki ce a game da zargin cewa kafofin sada zumunta na kai ga tabarbarewar tarbiyya tsakanin matasa
abin da ya kawo guma baya da gurbacewar tarbiyya a gare mu ƴaƴa mata na farko zaka ga mace ta shiga social media amma bata da burin ta kalli komai a rayuwarta sai abubuwan fasa to wannan abin yana kawo guma baya sosai a cikin rayuwar ƴaƴa mace ke baki da buri maimakon ka shiga ka ga abubuwan da zai kawo maka ci gaba a rayuwarka sai dai ka shiga ka kalli abubuwan da za su saka nadama da na sani a cikin rayuwarka sai ka ga cewa ƴar ka tana rike da babban waya ba dan komai ba saboda social media yau idan baka da dan takan nan da zaka kalli abubuwan da ka saba kallo yau da gobe ba zai iya kasancewa kai saka ko kuma ka je ka saka kanka a wani rayuwar da zaka zo kana nadama to gaskiya wannan abun suna kawo bata tarbiyya musamman ƴaƴa mata
madalla baya ga jin ra'ayoyin matasa da shawarwarin su bari mu koma ga masarin doka a jamhuriyar Niger wato malam Suleiman Lamido wanda zai yi mana bayani akan abin da dokar kasar ta ce a game da mu'amalar matasa da kafofin sada zumunta
yanzu dai kasar Niger tana da wasu dokoki da tsarin addinin ta da gargajiyar ta da ana ta ido ga duk abin da ake wallahawa ko sama WhatsApp Facebook ko TikTok to akwai dokoki wadda an kayyadar da su musamman tun da sojojin Niger suka dauki mulki akwai wata doka da aka dauka a turanci ana ce mata la loi sur la cybercriminalité a dokance kuma a zamantakewa mu na yau da gobe mutane su yi hankali da abin da suke wallafawa duk abin da ka san ya saba ma hankali ya saba ma musulunci ya saba ma dokokin zaman mu na yau da gobe da abin da ake so a zamantakewa lamun lafiya to ina cewa mutane su kiyaye musamman abubuwan da ake wallafawa in ya zamanto abun batsa ne ko wani labari wanda zai kawo rikici ko ta da hankali musamman dokan da aka dauka a banan nan da soji suka kama mulki duk wanda ya shiga hurumi wanda ba nashi bane wannan aikin na sojawa ne kenan in ba labari kake iya badawa ba na kirki bai kamata ba ka shiga wani tsari wanda ba naka ba duk wanda zai shiga ko Facebook ko WhatsApp ko TikTok ya wallafa wani labari wanda ba haka ba musamman abin da ya karbanci tsaro tsaron kasa abu ne wanda yana ratai akan gwamnati mu talaka abin da muke iya yi in muna da labari inda adda wani matsala mu ba da rahoto hukumomi su dauki abin da suke iya daukawa amma me kamata ba mutum ya bada labari wanda kan karya ne
wani kira zaka yi wa matasa malam Suleiman
ai ta dokan nan akwai mutane da yau magana da nake maka wanda suke gidan yayi sakamakon wa'ansu labarin da suka bada wanda gwamnati bai ji dadin su ba kuma basu da tushe kenan duk abin da ka san ya saba ma addinin mu ba musulunci kaɗai ba ko da kristiyani tun da Niger akwai addini giya to kai hankali duk abin da zaka faɗi ka san ka faɗe shi a dokance kuma inda zaka shiga hurumi wanda ba naka ba musamman harkan tsaro to abin da ka san bakka da tabbace shi koko labarin ka kirkira shi ne to in lafiya kake nema gonda kai shiru kar ka fadi abin da ba haka bane
to ga kuma wasu shawarwari
kirana ga matasan shahar Difa masu harka da social media ya kamata mu maida hankalinmu a social media idan har mun kasance lalle cewa ta wannan fanni ne zamu ci abinci kenan idan kasuwanci zakai ya kamata ka tsarkake kasuwancin ka ya kamata a ce mu san abubuwan da kuma zamu tsakaninmu da ƴan uwanmu ta harkan social media kada mu dauke shi wai hanya ne na gurbacewar tarbiyyarmu wanda uwayenmu da kakanninmu suka daura mu
jan hankali da zan ma mutane musamman matasa wanda suke shiga TikTok da sauran kafafen watsa labari su yi tafadi abubuwan da bai da wannan su yi hankali ana kallon ka ana bin ka sau da kafa
muna godiya alƙalaman gidanga sun yi nuni da cewa akwai kamanceceniya a yanayin mu'amalar matasa da kafofin sada zumunta a duk fadin duniya sai dai kasancewar dokokin kasashe sun bambanta an tsaftace yanayin amfani da dandalin sada zumunta a kasashen da suka fi karfin tattalin arziki da ci gaba akan masu tasowa to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka baya ga abokin aikin Musulmi Rashidu da ya tattauna da matasan birnin Difa daban-daban sai kuma matasan da suka bayyana ra'ayoyinsu da masanin doka a cikin shirin ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alheri mu kasance cikin koshin lafiya bi salam
madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta gabatar
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai magana ne akan ranar wayar da kan jama'a kan cutar daji Hukumar lafiya ta duniya ta ware ranar 4 ga watan Fabrairu na kowace shekara a matsayin ranar bikin yaki da cutar daji ko kuma sankara ta duniya. Kimanin shekara 25 kenan ana gudanar da bikin ranar yaki da cutar daji a duniya wanda ya samu asali sakamakon yarjejeniyar samar da bakin zari don yaki da cutar daji wanda aka sanya wa hannu a kasar Farisa shekara 25 da suka gabata. Dr. Abubakar Daraka kwararre ne a fannin ingancin magunguna da kirkirar su dake babban asibitin kasa a Abuja ya kuma yi ƙarin bayani game da wannan rana.
Rana ce da hukumar lafiya na duniya ta tanazar don wayar da kai mutane akan illar cutar daji so hakika mutane musamman mutanen mu su san cewa cutar daji da ita akwai ta tana nan tana banna tana halakar da mutane yara mata da maza to ba mata kadai cutar daji ke fama suke fama da ita ba akwai yara akwai maza saboda haka hanya mafi inganci shine dai a rinka kula da duba lafiyar juna a je asibiti a binciki lafiya koda so daya a shekara sannan kuma a kiyaye macin abubuwa wanda suke ba su da asali musamman abubuwan da suke cikin gwangwani wanda aka sarrafa su sarrafawa mafi tsawo ya kamata mutane su koma suna cin ganyayyaki da abubuwan da suka dafa da kansu
Pharmacist Richard Michelia kwararre ne a fannin magungunan cutar daji wanda ke aiki a National Hospital Abuja yayi mana ƙarin haske kan ci gaban da aka samu kan sabbin hanyoyin bincike dan gane cutar da wuri
gaskiya kan an samu ci gaba ta hanyoyin da ake gane kwayoyin cutar kansa jikin mutum akan iya amfani da wato abin da ake kira liquid biopsy wato za a ja jinin mutum a gane wayansu sinadarin DNA kansa a ciki ba tare da an yanke fede-fede kamar yadda aka saba da ba akan iya amfani da PET scan a dauki hotunan daban-daban a duba a gane cewa ko akwai kansa ko babu yanzu da an samu karuwa ta gefen fannin AI wato artificial intelligence shi din ma akan iya comparing different portion of the data a gane cewa ko akwai kansa a cikin mutum ko babu
to shin akwai wasu hanyoyi da ake bi don gane cewa magungunan
magungunan da ake yi suna aiki?
A gaskiya ana iya gane maganin kansa na aiki ta hanyar ko a jajinin shi a gwada abin da ake kira tumor markers, ko kuwa shi mutum din marasa lafiyar ma zai samu sauki ana gane wato shi clinical wannan symptom nashi ya sauki kenan ana dubawa. Sannan ana duba hoton jikin shi wato x-ray ko kuwa PET scan. Wannan hanyoyi ne ake gane cewa magungunan na aiki shine ana duduba idan akwai inda aka gan cewa damuwa ya kai gurin amma babu a gurin ya nuna cewa magani yana.
To ma wasu irin ci gaba aka samu ta fannin fasahar zamani don maganin cutar daji?
Ya gaskiya samu ci gaba a hanyoyin da ake treating cutan cancer. Yanzu harkan iya amfani da kwayoyin jikin mutum wato immune system nashi a gyara maganin da daidai da shi wato tailored medicine kenan. Amma yadda shi jikin shi yayi da bashi sauki a cancer, akwai hanyoyin rayuwar cancer cells din an yi bincike an gane hanyoyin da suke yaduwa suke rayuwa a cikin mutum, aka biya aka gane magungunan da suke hana yaduwansu, ta tsaye daya aka ganewa an yanzu an samu magungunan da suke ya blocking wayannan pathways na cancer.
Sai dai kuma duk da waɗannan cigaban da aka samu wajen maganin cutar daji, ana fuskantar kalubale wajen yaki da cutar a Najeriya da suka hada da samun magungunan cutar na jabu, kamar yadda hukumar ingancin abinci da magunguna ta kasar wato NAFDAC ta ankarar da jama'a. Dr. Abubakar Darraka ya yi ƙarin bayani kan wasu dalilan da suke sa ana samun jabun magunguna a ƙasar.
Jawabi ko sanarwa da hukumar magunguna na ƙasa wato NAFDAC ta yi kan samun jabun magungunan cutar kansa, cutar daji, haka ne yadda matsalar take shine hanyoyin da mutane suke bi suke siyan magungunansu. Ya kamata su tabbata sun je wurin wanda suke registered pharmacist wato masu sai da magunguna wanda suke masu inganci manufa, su je su siya a hanya ba ko a kan titi. Sannan kuma maganan jabun magunguna a Najeriya ba na cutar kansa kadai ba, ya danganta da yanda mutane suke matsawa sai sun siya wani irin kalan magani. Wannan danganta cewa sai irin magani kaza shi yakan bada dama miyagu si jabunsu, saboda akwai kasuwan irin wa'innan. Akwai hukuma na masu kula da masu hada magunguna wato PCN suna da wuraren da suka kebe da ya kamata a sai magunguna ingantattu.
A nasa bangaren tsohon shugaban hukumar kungiyar da ke kula da masu fama da cutar daji wato Nigerian Cancer Society kuma chairman na kwamitin masu kula da cutar daji Dr. Adamu Alhassan Umar ya dora alhakin jabun magungunan ne ga hukumar NAFDAC. Yana mai kira ga al'umma da a rika gaggawar zuwa asibiti.
Wannan ma'aikata ta gwamnati ta NAFDAC ni a gani na inda ya kamata ta fara ma magana ba wai magani jabu ba na ita wannan cutar daji, inda ma nake so shine ta fara aiki akan waɗanda suke nan suke yawo lungu suna tallakancin suna da maganin kaza suna da maganin kaza. Waɗannan yawanci kuɗi suke nema, dalilin da yasa ake bata lokaci kafin aje asibiti kenan. Musamman ni daga ƙauye nake, a ƙauye na na Yobe har a Gobe akwai wanda suke da wannan tunanin akan cewa cutar daji bata son asibiti, cutar daji bata son allura. Saboda haka duk wani cuta in dai suka ga kaman kansa ce, yawanci ba kansa bane fa, amma sai su ce bata son allura, so ba za a je allura ba sai a je gargajiya. Dalilin zama wannan gargajiya shekara 1 2 3 din ya riga yayi latti. A lokacin da aka zo asibiti an riga an gama karewa, an kashe kuɗi wajen gargajiya kuma an zo asibiti kuma babu kuɗin da za a sayi magani. Kankace mai mara lafiya ya mutu, sai a ce dama an ce in aka je asibiti wannan mara lafiya zai mutu. Maganan gaskiya NAFDAC ya kamata ya akwai hanyar da za su saka idon su a wancan bangaren, su saka idon su a can, sannan aka dawo maganan maganin jabo.
Zaka ga wasu maganin gargajiya ma suna da NAFDAC number.
Eh to a dan shine matsalar ni da nake ga miki, kuma maganar gaskiya shine mun sani wayannan maganinka mun sani da ake yin wannan abu. Kaman ruwa ne fiwa wata nan da kike gani, akwai wasu fiwa wata din da idan an fike kike ga inda ake yin su, ke kin san NAFDAC din sun zo sun gani wallahi ba za su ba su license. A ce ana ja a rijiya ko ana wani abu da su dama a Najeriya muke. A Najeriya ne mutane ba sa bin doka, kowa yana yin abin da ya ga dama, in ba haka ba gaskiya mu ne kuma muke cutan kanmu. Now maganar ishin maganin jabu din nan da ake magana ai ba a kansa bane kawai, yana na ko ina. Yanzu hakan nan in kika fita a cikin tsakiyar rana kika je kika kasuwa irin kasuwannin mu na kauyuka kika mutane suna ta yawo da magani a kwando wanda kowanne sati waccan kasuwar ya je waccan kasuwar ya je maganin rana ta kona shi gaba daya chok ne kawai zaka sha ba wani magani da zai maka amma suna nan suna sayar magani me yasa yanzu ba sa nabda ba sa zuwa su kakkama irin wancan mutanen
Hadiza Aliyu Manga ta yi fama da cutar daji inda ta yi bayanin yadda take samun magunguna ingantattu
shi wannan fake magani din ba za ka ce a Najeriya kowane irin magani paracetamol ma akwai fake amma ni muna sa hankali na a pharmacy guda daya wanda musamman asibitin da kansu idan ba su da shi saboda wani lokaci idan ka je oncology pharmacy din ba za ka samu magani ba to su da kansu suke ga muku ku je wurin wannan za ka samu magani a wurin su to ni inda na je nawa ban bi an ce ka je nan ban je ba inda likitocin suka ce ka je din babu oncology pharmacy din haka muke hakura mu jira wa'ancan ai shi kansa ba abun wasa bane su da kansu suna fada maganin kasa kaza maganin wurin kaza yafi so mutun yayi kokari ya tambi likitan shi wuri kaza kuma a yanzu haka da muke ciki ina ganin daidai ku ne asibitocin da suke aikin kansa suke kula da marasa lafiya masu kansa da ba su da oncology pharmacy su in oncology pharmacy nan ba su da shi kar mutun yayi sauri ya ce zai je wuri mai araha ya tambaye su ina zan samu akwai inda za su samu
cutar daji dai na daya daga cikin manyan kalubale da ake fuskanta a fannin kiwon lafiya a duniya saboda yadda cutar ke kashe miliyoyin mutane a shekara duk wanda irin ci gaban da ake samu a bangaren kimiya da fasaha masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki nake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya da gabatar a kullum nake cewa rigakafi yafi magani mu huta lafiya
Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi
Sunana Michael Isola anan Bauchi ne dukkan ne a church to ai ta dai zamantakewa yana bukatan lumana ina bukatan zaman dan wantaka yana bukatan mu'amala da juna babu tsangwama babu tsoro babu fargaba saboda dukkan mu Allah Ubangiji tsaye ne shine halice mu duka da fari da baki da dogo da gajere da mace da namiji duk haka Allah ya halice mu idan da yana so tunda shine Allah mai halittan komai sai yi mu gaba daya mu zama abu daya ko mu zama duk mazaje ne a duniya ko kuma mata yene gaba daya ko kuma bagaggen fata ne gaba daya amma a cikin ikon sa yana raba mu amma abin da yake so da mu shine a zauna lafiya ai zama yan uwa kan tudai ka ka tudai ni saboda zaman makwabtaka haƙƙi ne idan baka yi zaman lumana da zaman lafiya da makwabcin ka ba idan wani bala'i ya taso mutanen da kake ganin naka ne suna can da nesa kafin su zo wanda yake kusa da kai shine daga katanganka sai nashi shine kamata ya fara zuwa amma idan babu zaman lumana idan babu zaman lafiya idan babu zaman yadda tsakani ba zai je ba haka shi ma idan wani abu ya same shi ba za ka je ba to kaga wannan duk muna cutar da kanmu ne Allah kuma bai ce a yi zaman kiyayya da juna ba duk wani addini dai da na sani dai a fadin duniyar nan babu addini da ke cewa tashi ka je kike dan wanka kowane addini kullum abin da jagororin addinin suke fada shine a zauna lafiya don da zaman lafiya da shi ake samun ci gaba da zaman lafiya a nan zaka samu abin da zaka ci da zaman lafiya a nan zaka samu ciran da zaka sa a cikin zaman lafiya nan mutum zai yin addinin sa nan zaka iya ka bi da hakkin ibada Allah yana son a zauna tare shi yasa yayi mu taren sai ga a cikin yan uwa wannan yana wannan addini wannan yana wannan addini to zaka ji dan wanka ne to ai dole a zauna lafiya lafiyan da nake yanzu shine a zauna lafiya don zaman lafiya shine zai kawo mana babban ci gaba da kuma duk wani abin da za a yi na rayuwa
wannan shirin da zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC zuwa madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladies Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya